This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya, Jummai Ali tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, muna son mu ji ra'ayinku masu sauraron mu akan cece-kucen da ake yi dangane da zaben sanata Saraki da dan majalisa Dogara a zaman shugaban majalisar dattijai da kakakin majalisar wakilai. To amma kafin mu bude layukan waya, lauyan tsarin mulki Yusha'u Waziri Mamman zai yi mana fashin baki dangane da zargin da ake cewa zaben shugabannin majalisar bai halatta ba. Ko da yake tuni dama wani bangare na 'yan majalisar ya garzaya ko kuma zai garzaya zuwa kotu yana bukatar a soke zaben. Ana kuma ci gaba da taron manyan hafsoshin Najeriya, Chadi da Niger da kuma Benin da kasar Kamaru akan dabarun yaki da 'yan Boko Haram. Shi ma muna da rahoto. Saboda haka a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin bayani.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Burundi ya ce za a jinkirta zaben shugaban kasar da aka shirya gudanarwa bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga, tambayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku. A yau Laraba, shugaba Pierre Nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta matsar da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli. Har ila yau shugaban ya matsar da zaben 'yan majalisar kasar haɗe da na dattawa. Shugabannin kasashen gabashin Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka nemi Nkurunziza da ya jinkirta zaben domin a samu a dakile boron da kasar ke fama da shi. Zanga-zangar dai ta barke ne tun bayan da Nkurunziza ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaɓe mai zuwa, wanda 'yan adawa suka ce ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar da ya ce a yi wa'adi biyu. Sai dai masu goyon bayansa sun ce hakan bai saba kundin tsarin mulkin ƙasar ba, domin 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a wa'adinsa na farko. Shugaban Amurka Barack Obama ya ba da umarnin aikawa da ƙarin dakarun ƙasar masu horarwa su 450 zuwa Iraki a matsayin wani sabon yunkuri na kwato garin Ramadi, babban lardin Anbar da mayakan ISIS suka kwace a watan da ya gabata. Fadar White House ta ce waɗannan dakarun za su haɗe ne da guda 300,000 da ke samar da horarwa a ƙasar ta Iraki. Sai dai shugaba Obama ya ci gaba da kore yiwuwar ta sake aikawa da mayakan ƙasa bayan da suka fice a ƙasar a shekarar 2011. A wasarwa da aka fitar ta nuna cewa shugaba Obama ya ba da umarnin aikawa da ƙarin dakarun ne bayan da Prime Minister Iraki Haider al-Abadi ya nemi taimakon Amurkan. Jami'ai sun ce shirin zai kuma hada da kafa wani sabon sansanin ba da horo a lardin Anbar domin baiwa mayakan 'yan sunni ƙarin goyon baya da ake ganin yana da muhimmanci ga yunkurin da ake yi na sake kwato yankin Anbar daga hannun 'yan tawayen. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani dan kunar bakin wake ya tada wani bam a wani tsohon wajen tarihi na masu ibadar gargajiya da ke kudancin kasar Masar, lamarin da ya raunata mutane hudu. Jami'an kasar sun ce harin ya kai ga 'yan sanda sun harbe wasu mutane biyu, sannan dukkanin waɗanda suka raunata babu masu yawon shakatawa a cikinsu. Wajen ibadar wanda ke birnin Luxor na ɗaya daga cikin wuraren da hukumar adana tarihi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNESCO ta ware, wanda wuri ne da ke jan hankulan masu yawon shakatawa na ciki da na wajen ƙasar ta Masar. Zuwa yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari. A 'yan shekarun nan masu kaifin kishin Islama sun sha kai hare-hare a yankin Sana da ke Masar, inda suka fi mai da hankali kan jami'an tsaro. Waɗannan hare-hare sun yi kamari ne tun bayan da babban hafsan sojin ƙasar kuma shugaba mai ci a yanzu Abdul Fattah al-Sisi ya jagoranci hanɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Muhammad Mursi a shekarar 2013. Da ƙarshe hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ce ta dakatar da shirin tantance masu neman a basu damar ɗaukar ɗawainiyar gasar ƙwallon ƙafa wadda za a yi a shekara ta 2026 saboda abin fallasar cin hanci da ya danganci hukumar. Babban sakataren hukumar FIFA Jeremy Vike ya ce zai zama sakarci a fara wannan shiri a yanzu. Mr. Vike ya yi wannan furuci ne a yau Laraba wajen wani taron 'yan jarida a ƙasar Rasha. Tun da farko an shirya cewa wajen taron wakilan FIFA da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu a ƙasar Malaysia ne ake shirin zaben ƙasar da za ta ɗauki ɗawainiyar gasar da za a yi a shekara ta 2026. Amma a yanzu ba a tantance lokacin da za a yanke shawara akan wannan batu ba. Ana tsammanin Amurka da ƙasar Canada da Mexico da kuma wasu ƙasashen Turai suna daga cikin waɗanda kila su nemi a ba su damar ɗaukar ɗawainiyar gudanar da wannan gasa da za a gudanar a shekarar ta 2026.
Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An da ya yi zaben shugabannin majalisun Najeriya amma ta bar baya da kura domin ana ta cece ku ce. Daga masu cewa zaben ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya sai masu cewa zaben bai halatta ba. Wasu ma sun garzaya ko kuma za su garzaya a kotu akan wannan batu. To na tuntuɓi sanannen lauyan tsarin mulki Yusha'u Waziri Mamman da ya yi mana fashin baki. Da farko ya bayyana mana tsarin zaben shugabannin majalisa.
Dama ka'idin shi ne sabon wanda aka zaɓa sabo wanda ba rantsar da shi ba dama kaman ba wanda suka ci zaɓe suka sake dawowa ba. Wanda aka zaɓe su sabbi ko ma ko wanda aka zaɓe ko wanda ma suka ci zaɓe ne tunda wancan lu'ofin ta ƙare sabuwar teno ne. To dole ne shugaban majalisa shine zai rantsar da su ka'idan kenan ba wai domin ba rantsar da kai ba za ka yi zaɓe ba a'a dama sai kun zo kun yi zaɓe kafin a rantsar da ku domin shi ma kafin ya rantsar da ku samu damar rantsar da ku sai an rantsar da shi tukun kafin ya samu damar rantsar da ku sabbi.
To kaka tsara kaka kenan to to ya kenan batun na yanzu din nan tunda shi tsohon shugaban majalisa David Mark ya ajiye aka zaɓi sabu kuma kamar yadda kace tunda wa'adinsu ya ƙare dole duka sai an rantsar da su to wannan zaɓe da ake ta surutu a kai me ƙa'ida yi abin nan don wasu sun garzaya ma zuwa kotu. To a saboda haka zaɓen da aka yi bai yi ba kenan?
A zaɓen da aka yi ya yi a ƙa'idance sai dai in akwai maganar kuriya ko yawan jama'a shine kawai amma a zaɓen da aka yi ƙa'idar dama shine wa'annan shugaban majalisa shi za a rantsar da shi daga nan ya zo rantsar da wa'annan dama sai an yi zaɓen nashi kafin shi kuma a zo a rantsar da su kuma yi wa'annan zaɓen sauran jam'iyya.
A saboda haka su wakilan da suka zaɓe shi ɗin an yi daidai kenan.
An yi daidai kenan dama haka ne ka'idan da ake bi tun farko haka ake bi.
To akwai yiwuwar cewa su wa'anda suka je kotu ɗin nan za su samu bisa ƙorafen da suka yi za su samu nasara? Akwai yiwuwar za a iya soke wannan zaben ko kuwa shi kenan?
To zai yi wuya kai tsaye mutum ya ce za su yi nasara ko ba za su yi nasara ba. Amma a ƙa'idance waɗannan hanyoyin da suka bi suka yi zaɓe sun bi ƙa'idan da ainihin dama National Assembly suke bi tun farko. Dama wannan abubuwa tana nan a tsarin mulki tsari ne wanda suka saba yi shekara da shekaru. To kuma sun bi shi. Hanyar wannan ya zo daidai da ainihin abin da kundin tsarin mulki ya tanada. Dama abin da ke da mahimmanci ya kamata da mutane su gane shi ne abubuwa guda biyu ne. Na farko shin taron da aka yi ɗin shi Clark ne ya shugabanci wannan taron na ɗaya kenan. Na biyu idan suka yi zaɓe aka rantsar da su shi ya rantsar da ainihin shugaban Senate President to daga nan Senate President kuma sai rantsar da sauran. Dama ka'idan kenan. Mun aka bi wannan ka'idodin shi kenan. Ba matsala.
A saboda haka ba yanda za a samu cewa shi Clark din ya yi kuskure?
Za a iya samu mana kuskuren da zai iya yi shi ne idan inda ya zaɓe daidai ba to an aka je kotu dole kotu ta rusar da wannan. Misali idan lokacin da aka zo za a yi zaɓe aka sanar cewa mutanen ba su kai ba su famin koro ba tunda an ce waɗansu sun tafi mitin da shugaban ƙasa. to kafin su zo idan jama'an da suke nan ba su kai one third ne nake tsammani in ba su kai one third ba kin ga ba za a ce zaben ya zo amma yawan da jama'an suke gurin sun kai one third shikenan zabe yayi
koda yanzu su kaman su waɗanda suka kai ƙara din ai suna zargin akan cewa an yaudare su ne suka tafi wannan taro to misali in suka je kotu suka tabbatar da a kotu akan cewa an yaudare su ne ana iya soke wannan zaben suna da hujja
to yaudara wani abu ne daban wanda mutum sai ya tabbatar da shi amma ai dama kowa san cewa kunin tsarin kowa san cewa an ba da sanarwa za a yi taro ranar talata karfe 10 za a fara to in an ce za a yi taro a yi zaɓe a yi wayannan abubuwa kai ba ka zo ba ka je wani taro daban ka ga wannan ka ja ma kanka kuma mutane ya kamata su fahimci abubuwa a dinga sanin tarihi a dinga amfani da tarihi don a gane yaran da za a yi lokacin za a ce zaɓe tambuwal kowa ya ga abubuwan da suka faru yadda aka yi ba a so amma su suka je suka zo suka yi zaɓen su kuma ya zo na hanyar mulkin sa to shi ko yana abubuwa shi ne idan za a yi taro ka tashi ka je wani guri daban to daga baya sai ka ce maka sorry ka ce ya hakuri kawai ba wani abu an ganga ma ya hakuri to mafi yawan lokaci jama'a ya kamata su gane in ma ko wani abu sai a yi shi kafin wannan rana duk wani shirin da za a yi a gama shiri amma majalisa suna zaman su ka je taro su gaban kasa kaga wannan gaskiya an yi kuskure da ya kamata sai a dinke magana nan tun kafin a zo majalisa in aka dinke magana haka shi kenan sai a zo a yi abin da ya kamata a yi.
Lauya Yusha'u Waziri kenan kuma akan wannan batu muke son jin ra'ayinku to amma kafin mu buɗe layukan waya za mu leƙa zauren taron da hafsoshin sojan Najeriya da makwabtanta jamhuriyar Nijar da Chadi da Kamaru da kuma Benin suke yi domin tsara dabarun yaƙi da Boko Haram. Wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya aiko mana da wannan rahoto.
The purpose is to come and align.
Manufar ita ce hada hancin tsare-tsaren mu su zama bai daya don karfafa ko fara aikin rundunar ta hadin gwiwar kasashen don yaki da Boko Haram. Sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya Ismail Aliyu ke jawabi a madadin hafsan hafsoshin tsaron rundunonin Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade a lokacin da taron hafsoshin sojan kasashen tafkin Chadi ya kai Ghana a nan Abuja.
Now we have a more solicit.
A yanzu dai rundunar na da komanda daya da ke ba dukkan kasashen umarni inda kuma Najeriya ta yi alkawarin ba da gudunmawar dala miliyan 100 don gudanar da wannan aikin.
Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu shugaban kasa mai tausayi kuma wanda hankalinsa ya koma ga zaman lafiya ga kasar nan. Tarukan da aka yi daga baya kullun an samu taimako daga kasashe kamar Ingila ta ba da taimako. Afirka ta tsakiya ita ma ta taimaka. Najeriya ta yi alkawarin zaba taimakon dola miliyan 100. Faɗan nan fa a cikin Najeriya ake shi sosai. Dole wannan mu zauna mu ga mun taimaka wannan abu an ci nasara a kansa. Duk abin da shugabannin sojoji suka yi chief of defense suka yi yau duk mun amince abin da suka yi ba wani bata lokaci. Wannan ya nuna lalle shugabannin mu su shugabannin kasashen nan sun ga wannan abu dole a haɗa kai a yi. Sojoji mu sun haɗa kai dole a yi wannan abu. Haka mu ma manyan sakatarori ministoci mun haɗu dole ne yanzu mu yi wannan abu. Wannan faɗa ne namu ne ba Najeriya bane kuma ba West Africa bane wannan faɗa ne da ke faro ko ina.
Babban sakataren hukumar tafkin Chadi da ke da helikwata a birnin Injamina Injiniya Sunusi Imrana ya yi ƙarin bayani kan wasu kuɗaɗen ma da ake buƙata don wasu ayyukan tsaro a yankunan da suka fi ɗanɗana kuɗar Boko Haram.
Ana maganar sefa ce 38.5 biliyan. Za a ba wa su shugabannin ƙasashe shawara da su suka ci a tsara abin cewa waɗannan ayyuka idan an yi su yanzu aikin gaggawa wanda zai ɗauki wata 18 za a yi shi a guraren da suka fi lalacewa a tashin hankali na Boko Haram. Ana so a samu ayyuka ƙanana wanda za su sa mutane su samu damar yin ayyuka. Samarin ma masu wanda ba su kai tsofi ba don su ne za su nemo wa iyalinsu abinci a ba su gudunmawar yadda za su yin aiki. Wasu a ba su jari ya danganta da ƙasar tana ba da dama a ba da jari kuma za a taimaka mutum. Wani kuma za a sai kayan aiki ne a bashi. An fara mota misali in ba baka kuɗin sa mai ba ma san ma wani sa'in matsala ne. Yau an samu na cefa ne gobe an samu fiye da haka an aje wani abu don dai mutane su samu abin yi.
Shi ma jakadan Chadi a Najeriya Alton Ibrahim Isa na ganin karfin kasashen kawai ba zai wadatar ba.
It's not just necessary for us, it is necessary for other country.
Ba kawai abun ya zama wajibi ne akan mu dauki mataki kan wannan kalubalen tsaron ba. A'a, lalle sauran kasashen duniya ma su zo su tallafa mana don ta'addanci kalubale ne da ya addabi dukkan duniyar. Farko yarjejeniyar aikin rundunar da ya cikin watanni 30 tana bukatar dala miliyan 30. Nasiru Adamali kai madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
in ya zo ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama.
To kafin mu bude layukan waya a ci gaba da shakata da wannan waka ta shugabanni.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kiranmu ta farko a yau ta fito ne daga jihar Plateau. Salamu alaikum.
Alaikum salam daga karamar hukumar wasi a jihar Plateau.
To muna jin ka dawa muke magana.
Sunana Abdulrahman Amwase. Amwase.
To mallam Abdulrahman muna jin ka.
Amwase Amwase.
Muna jin ka, me an ra'ayin ka?
To gaskiya irin wannan yadda rayuwa yake kasancewa ko ba shugabanci sai an hada da hakuri kamar yadda ni mace ne ke ba da shawara Abdulrahman Amwase, sai an hada da hakuri a ci gaba da addu'a akan abin da shi maburi Abdulrahman Amwase a tashi lafiya.
To mun gode mallam Abdulrahman Amwase. To daga Plateau bari mu Sokoto. Salamu alaikum.
Ka kashe rediyon ka. Okay, ta.
To.
Ta na kashe.
To, bismillah da wa muke magana?
Da malam Musa ne.
To muna jin ka. Yau mun yi ra'ayin ka.
Ah. To ra'ayi na dai Allah ya babu zaman lahiya. Ba zaman lahiya kuma Allah kake miki bayi. Nan jama'a ko inda ka goyon bayan ne. Allah shi ta kokari suna azan masu na roƙo Allah ka samu zaman lafiya.
To amin. To amin summa amin. Daga Sokoto bari mai Baucin Yakubu. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Eh daga Bauchi ne, Ubalo ne daga Bauchi.
To muna jin ka, mi an ra'ayin ka?
Eh ra'ayi na shine akan zaben kakakin majalisa.
Eh
gaskiya ni kaina abin bai min daɗi ba har ga Allah. Yan arewa gaskiya ba su yi amfani da damarsu ba, musamman yan jam'iyyar APC.
To da alama layin mu ta Bauchi ta katse. To bari mu yi Adamawa. Salamu alaikum.
Alaikum.
Kana jin mu?
Eh ina ji, ina ji.
To da wa muke magana?
Ina magana da Hassan ne daga Mudi Adamawa.
To mallam Hassan muna jin ka.
Yau ra'ayi na dai akan batun taron shugabannin kasashen Afirka namun nan, Allah dai ya sa mu samu sa'a dai da rabo kuma mai albarka. Allah ya ba su sa'a kan yakin da ake da kungiyar Boko Haram nan.
To ga waɗanda yanzu kuka buɗe wannan tasha, muna so ne mu ji ra'ayinku game da cece da kucin da ake game da zaben wato shugabannin majalisun dokokin Najeriya. Salamu alaikum Katsina. To, da alama layin ta katsina ta katse. Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna jin ra'ayi ne akan cece kucen da ake yi game da zaben shugabannin majalisun dokokin Najeriya. Assalamu alaikum Kebi.
Wa alaikum assalam. Aliyu Umar ne a wurin Dan Halima daga Gwandu ke magana.
To Malam Aliyu, me an ra'ayinka?
Ra'ayina shine gaskiya ya dace mutane su lura cewa General Muhammad Buhari mun baya gomba kwarai. Don haka ga ya dace mu san irin gudun.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Rahmatullahi ta'ala.
To da wa muke magana?
Suna magana da Lamata mai fati bakin kara daidai Abuja.
To mi an ra'ayinka?
Domin Allah a wannan zaɓen ya kamata da ya kai a didi ba, domin bai kamata a ce zaɓe a ce ga wanda zaɓe ya taho ba. Mun zaɓi Buhari sa daga sama APC, ƙasa har sama APC ne. Da bai kamata a ce ai mana wani a ganna maganar mutane ba, ya kamata a su tattauna su didi ba kuma.
To muna
sai ba rigima muka so su je majalisa ba, muna so su nuna mana an yi canji, a nuna ma duniya cewar an yi canji daga sama har ƙasa, ba wai mai ganna majalisa ta kawo rudani a majalisa ba, kawai za su yi mana zaɓe na kwarai na kirki don Allah.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Sai kuma Kaduna. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
To muna jan
gajiya.
Alhamdulillah.
Yawa Isa ɗan garba ne daga hanyar garata munaka.
To Malam Isa, me an ra'ayinka?
Yawa a tsarin magana irin ta gaskiya, wannan zaɓe da aka yi mu gaskiya bai mana daɗi ba.
To muna jinka.
Da ce wannan tsawon lokaci da ɗauka, mu ƴan jam'iyyar ABC ba mu taɓa samun komai a majalisa ba. Da na ɗau dubuci speaker a ba wani ɗan PDP, gaskiya wani abin bai dace ba. Saboda haka gaskiya mu ba mu amince da wani abu ba. Yawa mu shi ne ra'ayina a wannan al'amari.
To mun gode da wannan ra'ayi, bari mu sake komawa birnin Kebbi. Salamu alaikum.
Alaikum salam. Sunana Abubakar Zagi daga birnin Kebbi.
To Malam Abubakar, me an ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya Allah, ni dai wa'annan MPN APC din yadda suka yi munana ba mu ji daɗin shi ba. Ya kamata su haɗa kawunan su wuri guda.
To.
Na gode.
To mu ma mun gode da wannan ra'ayi da kai ka bamu. Masu sauraro, kada amince, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu nan kusan karfe 5 ne saura kimanin mintoci 7 na la'asar agogon Washington DC. Kuma muna jin ra'ayi ne game da zaben shugabannin, wato shugaban majalisar dattijai da kuma kakakin majalisar wakilai. To bari mu zariya. Assalamu alaikum. Ah, ka kashe rediyon ka dan Allah.
Eh, na kashe ai.
To.
Eh, sunana Ibrahim Shehu daga kasuwan Dan Magaji, Zaria.
To Malam Ibrahim, mi an ra'ayinka?
Ni ra'ayi na za dan shugaba Bukola Saraki ba shine aibu ba. Nadin mukami da yayi ma da ya yi ma wannan sanata David Mark shi ne aibu a wuri na ni, da kuma ike ikwara maru da ya bashi mukami shi ne babban matsala da ya yi, shi ne matsala a takaice kawai. Kuma da fatan yan APC za su koma su haɗa kansu don su taimaki jam'iyya, su taimaki 'yan Najeriya da ƙasarmu gaba ɗaya.
To mun gode da wannan ra'ayi. To bari mu yi taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kina magana da Alhaji Ibrahim Muhammad, karamar hukumar taku jihar Taraba.
To muna jin ka, me an ra'ayinka?
A gaskiya ra'ayina, ni ban ji daɗin wannan abin da ya faru ba, kuma musamman zan tura wannan rashin mutunci ga sanatocin jihar yankinmu gaba ɗaya, musamman buka shi Halim Dume da kuma Goje, dan Juma Goje. Da ɗayan su aka ɗauka ya zama sanar president, da mu samu wannan hali ba, domin sun rasa ne kawai suka samu a wannan hali. Kuma bai dace a ce muna jayayya da PDP a majalisar nan ba, mu ma lokacin su ba mu ko kusa da su ba ma yi. Ya dace a bar mu mu ci karen babu baka, domin ma lokacin mu ne. Amma duk abin da suka yi za su ga sakamakon shi.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, muna kuma gode ma sauran masu sauraron mu. To yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Zakarun kasar Mali ɗan kasar shekaru 20 sun lallasa abokan karawansu ɗan Ghana Black Satellite da ci uku da babu a gasar cin kofin zakarun duniya kasar shekaru 20 wadda ake yi a kasar New Zealand. Ghana da ta dauki wannan kofin shekarar 2009 ta fara wasan a wannan karo ne a matsayin wanda aka kyautata mata zato har kuma ma ta dire a kan rukunin B bayan ta ba Argentina kashi tun daga minti 20 farko na wannan wasa ne ɗan wasan Mali suka fara kai hare-hare wadda a ƙarshe suka yi tasiri. Coach din Ghana Avram Grant ya yaba wa dan wasansa Bernard Mensah da irin abin azo a gani da yayi a wasan zumunci da Ghana ta yi da kasar Togo inda ta yi wa Togo ci daya mai ban haushi. Avram Grant ya ce dan wasan nasa mai shekaru 20 da haihuwa da yake wasansa a Victoria Guimaraes yana cikin ɗan wasa da yake lura da su a cikin wannan lokaci kuma yana kyautata zaton cewa akwai wasu kuma da za a gano su nan ba dadewa ba sai dai ya kara da cewa ko shakka babu wannan wasan zumunci da Ghana ta yi da Togo ya tabbatar masa da abin da yake hasashe a ranar Lahadi ne Ghana ta yi wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2017 da kasar Mauritius a nan Ghana kuma coach din da ya ce ɗan wasansa sun kimtsa. Hukumomin Chadi sun ce gobe ne kungiyar kwallon kafa ta kasar za ta isa kasar Najeriya kai tsaye daga kasar Faransa don fara mimiki jiki da yin shiri na fafatawa da Super Eagles a wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2017 a birnin Kaduna Najeriya. A jiya ne hukumar NFF ta tattauna da jami'an Chadi akan yadda za a yi wannan wasa cikin lumana. Babban sakataren NFF Muhammad Sanusi da ya bayyana wannan labarin ya ce sun samu tattaunawa mai ma'ana da jami'an na Chadi. Kocin ɗan Barcelona Luis Enrique zai ci gaba da jagorantar kungiyar bayan da ya tsawaita kwantaraginsa zuwa shekara ɗaya. Kocin mai shekaru 40 da haihuwa ya ɗauki kofin La Liga da Copa del Rey da kuma kofin zakarun Turai a shekarar farko da ya fara aiki da Barcelona. Shugaban Barcelona Josep Maria Bartomeu shine ya tabbatar da tsawaita kwantaragin Enrique a ranar Talata. Club din Swansea City ta kasar Ingila ta kusa kammala yarjejeniya da dan wasan tsakiya na Ghana mai wasansa a Olympics Marseille ta kasar Faransa Andre Didi Ayew dan wasan da ke duban lafiyarsa a Swansea City a cikin kakar wannan shekara ce zai kammala kwangilansa da tsohuwar kungiyarsa ta Olympic Marseille kuma dai ya riga ya tattauna da wasu kungiyoyin kasar Ingila. Arsenal da Newcastle suna cikin maneman nasa amma yanzu haka dai ya yanke shawarar zuwa Swansea City ta South Wales inda ake duban lafiyarsa. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na muryar Amerika a Accra, Ghana.
To kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Burundi ya ce za a jinkirta zaben shugaban kasar da aka shirya gudanarwa bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga tun bayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku. A yau Laraba shugaba Pierre Nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta sa matsayar wato da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli. Har ila yau shugaban ya matsar da zaben ƴan majalisar kasar haɗe da na wato ƴan dattawa. Shugaban Amurka Barack Obama ya bada umarnin aikawa da ƙarin dakarun kasar masu horarwa su 450 zuwa Iraki.
To a gaishe ka mai sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu cikin shirye-shiryen da za ku ji har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.